الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادواء وانا مسلاتي مي البركة مسلاتي ألاج محمد إندمي أنان دمبوة روت أغرمي دوغوري أجهر برنو a wannan rana ta Litinin yau 24 ga watan Ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma shi yazo daidai da 14 ga watan Satumba miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma. A yau muna cikin majalisi, za mu shiga majalisi na 22 ko to gabanin mu shiga ayoyin da za mu karanta mu fassara a wannan zama insha Allah. Abinda ya shafi zuwa gidan prison ko kuma abinda aka nema na taimako domin taimakawa ƴan uwan mu da suke a gidan prison. Ƴan uwa sun taimaka da abubuwan da aka bukata, musamman abinda ya shafi littattafai da alqur'anai. Jama'a sun ba da gudunmawa kwarai da gaske, an samu qur'anai masu tarin yawa, an samu littattafai na karatun addini masu tarin yawa. Alqur'ani kamili wanda daga Fatiha zuwa Nasi an samu wajen kwara guda 90, an samu juzu amma wajen 321, sannan sauran juzu'i daban-daban an samu wajen guda 46, mai juzu'i 5 an samu guda 40, sannan mai juzu'i 20 an samu guda 6, sannan an samu littattafai da suka shafi kamar 40 nawawiya an samu wajen 154, littattafan aqida, littattafan bulughul maram, riyadus salihin, littattafan tauhidi, su hisnul muslim da sauran littattafan addini. Wato an samu littattafai masu tarin yawa tsakanin qur'anai da kuma littattafan addini wanda sun kai jumlar 1084. Sannan kuma sauran abubuwa da aka bukata irin su tufafi, an samu tufafi kusan set 200, sannan kuma an samu butar alwala dozin 7, tabarmi ne aka samu guda 2, har yanzu akwai tsananin bukatar tabarmi. Don haka ƴan uwa a gaggauta, gobe ne insha Allah karfe 10 za a je a kai wannan ziyara, akai kuma wannan taimako. Ya kamata waɗanda suke da damar taimakawa, suke bukatar su sanya hannun jarin su a cikin wannan aiki na alkhairi, su gaggauta kafin wannan lokaci. Akwai kuɗi da aka samu, jumlar kuɗi tsaba naira 28. Don haka har zuwa yanzu dai akwai bukatar tabarmin sallah. Don haka kofa tana nan a bude, ƴan uwa su ci gaba da taimakawa daga yau zuwa lokacin da za a tafi. Sannan wani bawan Allah ya ba da wasu kuɗaɗe don a ƴantar da wasu wanda suke tsare, irin waɗanda suka ci bashi suka kasa biya, waɗanda suka ɗauko rigima kuma suka kasa warware ta. To an samu wani bawan Allah ya ce to zai tallafa musu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya ƴanta su. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki shi ma ya ƴanta shi daga wuta. Waɗanda duk suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda duk suke da niyyar taimako Allah bai ba su abin da za su taimaka ba, Allah ya hore musu abin da za su ci su sha su taimaka wa ƴan uwansu. Allah maɗaukakin sarki ya tayi mana tarayya gaba ɗaya mu cikin lada. Wannan tafiya ba kowa sai ya halarta ba. Abinda dai ake so a sani, gobe za a tafi, saboda wanda yake da bukatar ya sa hannun jarin sa a ciki ya gaggauta bayar da taimakon sa. Gobe za a je a kai wannan taimako karfe 10 na safe insha Allah. Muna cikin suratul Ra'd. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu damar kammala ta a cikin ƴan kwanakin da suka rage mana insha Allah. Ba tabbas, amma muna fatan haka. Jiya mun tsaya akan ayar wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات.
Allah madaukakin sarki yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun, kuma a cikin ƙasa akwai yankunan ƙasa waɗanda suke makotaka da juna, waɗanda suke dab da juna. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان. الله يجي أتكين قصة أكو يوم كنا قصة دسكي ما سمك وتكا دجونا وأن دسكي قصة دب دب. وجنات من أعناب دقونكي نئن بي وزرع دشوك شوكي ونخيل دبيني سنوان وغير سنوان. سنوان وأن دسكي دتوشي قدادا wa ghairu sinwanin, da waɗanda suke da tushe daban-daban. Yusqa bima'in wahidin, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun, lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali. Wato Ubangiji yana faɗar ƙudurarsa, yana faɗar ikonsa, kamalar ƙudurarsa, wacce take nuna maka ɗayantakarsa, wacce take nuna maka allantakarsa, take nuna maka cancantar a bauta masa shi kadai, kada a hada wani da shi cikin bauta, domin shi ne ya yi abin da babu wani wanda zai iya irinsa, shi ne ya yi abin da ya cancanci ya zama Allah abin bauta guda ɗaya. Ya faɗi ayoyin da suke nuna irin wannan wato wahdaniya tashi, da kuma cancantarsa da bauta, ayoyin da suke da alaƙa da sama, da kuma ayoyin da suke da alaƙa da ƙasa. Cikin ayoyin da suke da alaƙa da doron ƙasa da muke rayuwa a kai, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗa mana abin da kowa da kowa na iya gani, na iya duba, ya ɗau izina, ya ɗau darasi a ta kansa. Su ne gonaki da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya shimfiɗa a doron ƙasa. Ga ƙasa nan wacce take za a yi shuka a kanta, za a shuka abubuwa daban-daban. Ƙasa ce yanki-yanki ne na ƙasa daban-daban wanda yake maƙotaka da juna. A shuka dabino, a yi shuke-shuke na kayan abinci, a shuka kayan marmari. Kayan marmarin nan masu wato wanda suke masu kamanni daban-daban, a shuka ayaba, a shuka lemun zaki, a shuka lemun tsami, a shuka ainihin apple, duk dai abubuwan da ɗan adam zai ci na kayan marmari ana shuka shi a doron ƙasa. Za ka ga a cikin wannan guri guda an shuka abubuwa daban-daban, ana kuma shayar da su da ruwa guda ɗaya. Ƙasa ɗaya ce, amma kuma an yi shuka a nan, an yi shuka a can, an yi shuka a can, an shayar da su da ruwa ɗaya, amma kuma kowanne ya fitar da wani abu mai ɗanɗano daban. ya fitar da wani abu mai launi daban, ya fitar da wani abu mai kala daban, girmansa daban, wato sun sha bamban wajen ɗanɗano da girma da kala, tare da cewa ƙasa guda ce, sannan kuma ruwa ɗaya ne yake shayar da su. Ya kamata a ce ɗanɗanansu guda ɗaya ne, tunda ƙasa ɗaya ce, sannan abin da ake shayar da su ruwa guda ne. Amma kuma sai ga shi Ubangiji ya yi su mabambanta juna, tun daga kamanninsu da ɗanɗanansu da girmansu. Dabinai waɗanda za a shuka su, dabino ne wanda za a shuka tushe ne guda ɗaya amma yana da rassa daban-daban, wanda sun cure sun zama tushensu guda ɗaya amma kuma sun yi rassa daban-daban. Akwai kuma dabinan da kowane tushensa shi kaɗai shi ne sinwanu wa ghairu sinwan. Allah ce yusqa bima'in wahid, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashinsa, sashinsu a bisa shashi cikin ɗanɗano, wani ɗanɗanansa ya fi na wani daɗi. Ga shi dabino ne guri guda, an yi shuka a guri guda, sannan ƙasa ɗaya ce, sannan ruwa da ake shayar da shi da wannan dabino guda ɗaya ne, amma kuma ɗanɗanansu ba lallai ya zama ɗaya ba. Allah ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun, a cikin wannan aiki da Allah ya yi akwai ayoyi, ba ma aya guda ɗaya ba, ayoyi amma ga mutanen da suke da hankali. Wannan yana nuna ya kamata ɗan adam ya yi amfani da hankalinsa, inda zai yi amfani da hankalinsa kuma zai gano irin wannan kudura ta Ubangiji, ya kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Allah ya ci gaba da cewa
in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Allah ya ce wa in ta'jab, idan kana mamakin ƙaryata ka da suka yi ya Rasulullah, fa'ajabun qawluhum, ai babban abun mamaki shine faɗar su, a idza kunna turaban, ashe yanzu idan muka kasance turbaya, a inna lafi khalqin jadid, ashe za a tashe mu cikin wata halitta sabuwa. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, Allah ya ce waɗannan sune suka kafircewa Ubangijin su, wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, waɗannan sune waɗanda kukumai suke a wuyayensu ranar gobe kiyama. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan sune ma'abota shiga wuta kuma masu zama a cikin ta dindindin. Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama, ko yake gaya wa dukkan wani mai karanta alqur'ani, wa in ta'jab, idan har kana mamakin ƙaryata wadda suka yi wa alqur'ani, ko ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama da suka yi, tare da irin abin nan da suke gani na hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, shi kaɗai ne wanda ya cancanta a nufa da bauta, amma duk da haka suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, suka doge a kan shirka. Idan har kana mamakin wannan, ai babban abun mamaki shi ne su riƙa cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, ashe yanzu idan muka zama turbaya, ashe za a sake halittar mu cikin wata halitta sabuwa. Wannan shi ne abun mamaki, tare da cewa sun yarda Allah ne ya halicce su, yaya za a yi wanda ya yi halitta da farko kuma ya dawo ya kasa maimaita wannan halitta? Ai da yin na farkon shi yake da wahala, ba maimaita abu ba. Da zarar ka yi abu da farko, to maimaita shi ba za ta zama wahala ba, bal ma a ƙiyasi na bil adama za ta fi zama sauƙi. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi, Ubangiji shi ne yake fara halitta shine kuma yake mayar da ita. Allah ce wa huwa ahwanu alayhi, wannan shine mafi sauki gare shi. Wannan a mizani na tunanin dan adam kenan, amma a mizani na Ubangiji da halittar farko da ta ƙarshe, babu wata da za a ce tafi wannan tafi wani sauki. Amma dan a nuna maka cewa a mizanin ka kai kayar da in kayi abu, in ka tashi maimaita abun ba za ka wahala ba, kamar yadda ka wahala a farko. Shi yasa Ubangiji ya ce wa huwa ahwanu alayhi, ai fi tasawwurikum, ya kamata ku fahimci wannan. Amma a wajen Ubangiji ba a cewa ai halittar maimaita ɗan adam, wato sake tashin ɗan adam bayan mutuwa ya fi masa sauƙi. Ha, ƙudurar Ubangiji komai yana daidaita a cikinta. Sai dai Ubangiji ya faɗi wannan ne dalili ne wanda zai kusanto da fahimtar ɗan adam, zuwa ga tashin mutum bayan mutuwa. To wannan abu ne da kafirai suka yi ta nanatawa, suka yi ta jaddadawa ko da yaushe. A idza kunna turaban wa idhaman, a idza kunna turaban wa rufatan, a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Yanzu idan muka zamo kashi muka rijiddike, yanzu za a sake tashin mu zama wato wata halitta, wata sabuwa. Bayan gashi da bayan gashi mun rube, mun zama kasa, mun zama rididdigaggu. Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim, alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كدوب يد أبنجي يكفى دليلي أتكين وقت أن آيوي أكن شواء أن أدم دم يزي يما ماكين داود شبا يموتوا إذا عند أذيت آية كل دليلي يد أبنجي مدوك ينسر كي يشنفد بي كما تيما ماكي با bai kamata yayi musu ba, bai kamata ya karyata ranar tashin kiyama ba. Ya yi mana misali, man yuhyi al'izama wa hiya ramim, ya manta shi sanda babu shi aka halicce shi. Am khuliqu min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun, babu shi aka halicce shi, to daga babu yazo? Babu mahaliccinsa ko shi ya halicci kansa? Tunda akwai Allah da ya halicce shi, dan me ba zai iya kuma maimaita halittarsa ba? Dan me ba zai sake halittarsa ba bayan ya rididdige? Ubangiji yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim, Allah sai yace a bashi ansa, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, wanda yayi halittar da farko shine zai sake maimaita ta. Sai yace wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi kulli khalqin alim, ya san dukkan wata halitta, wato wanda yake da ilimi, yake da sani ta yaya kuma ba zai iya maimaita abin da ya riga yayi ba. Babu shakka a mizanin ku na dan adam, kun yarda idan mutum yayi abu zai iya maimaita irinsa? To dan menene shi wanda yayi halittar ba zai iya maimaita halittarsa ba, tare da cewa shi ne yake da masaniya da dukkan wani abu da ya halitta? Wa huwa bi kulli khalqin alim, alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara, bishiya ce wacce take koriya, tumfafiya wacce gata nan danya ce shatab, amma kuma Allah sai ya fitar da wuta daga ciki. Wannan yafi mamaki ko halittar ku? Idan za ku yi mamakin dawo da ku, to sai ku yi mamakin wannan. Ka ɗauki bishiya, itace ne kore shar, amma kuma ya fitar da wuta? Babu shakka akwai mamaki anan. To in ku akwai mamaki anan, dan me za ka yi mamakin dawo da kai? Fa idza antum minhu tuqidun, Allah ya sake cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin an yakhluqa mithlahu ala an yakhluqa mithlahu, wanda ya halicci sammai da ƙasa sai ya kasa halittar ɗan adam, wanne yafi girma, sama ko ƙasa ko kuma halittar ɗan adam? Babu shakka halittar ɗan adam ba wani abu bane, in ka kiyasta halittar sama da ƙasa, to in yayi sama da ƙasa sai ya kasa yin ka, jiki da tsoka da jini? Allah maɗaukakin sarki ce bala wa huwal khallaqul alim, shine mai halitta ta abubuwan da yaso kuma mai cikakken sani. Sai Ubangiji ya tsarkake kansa, ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, duk abinda Ubangiji ya so cewa zai da shi kun, abin kuma sai ya kasance. Zama Ubangiji ya ce kawai abin ya zama, ya samu, shikenan sai abin ya samu. To wanda yake da irin wannan kudura da ba ta da gaci, ba ta da ƙarshe, ta yaya za a ce dan adam ya zama ya rititike, ba zai Allah ba zai iya tashi sama? Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, waɗannan ba su ne waɗanda suka kafirce wa Allah, waɗanda suna ganin ayoyin Allah ƙuru-ƙuru amma kuma sai su rika inkarinsu, to waɗannan su ne kafirai fa. Wannan ita ce ɗabi'ar kafiri. Wa ula'ika al-aghlalu fi anaqihim, waɗannan su ne waɗanda ƙuƙumai suke a wuyayensu. Yadda a nan duniya suka ƙuƙunce ƙudurar Allah, suka sa ƙudurar Allah cikin ƙuƙumi, suke ganin cewa ba za ta iya faɗaɗuwa ba zuwa dawo da mutum bayan mutuwa, to ranar gobe kiyama sakamakonsu su ma a sa su cikin ƙuƙumi. Wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne 'yan wuta, ma'abotan wuta kuma za su dawoma a cikin ta har abada Allah ya kiyashe mu wayasta'jilunaka
yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad qalat min qablihim al-mathlat wa inna rabbaka lamaghfiratun lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab
Allah ya ce wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana suna gaggauto maka wato suna neman ka da ka gaggauto da as-sayyi'a wato mummunan sakamako uquba qabla al-hasana gabanin sakamako mai kyau wato gabanin rahamar ubangiji wa qad khalat min qablihimul mathal alhalin misalai da al'ummomin da aka halaka sun riga sun gabace su wa inna rabbaka la dhumaghfiratin lin-nasi ala dhulmihim lalle ubangiji ma abocin gafara ne ga mutane akan zaluncin su wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle kuma ubangijinka mai tsananin uquba ne ubangiji yake fadar irin taurin kan kafirai waɗanda suka ƙaryata ayoyin ubangiji suka ƙaryata dalilai waɗanda suke nuna wahdaniyya ta ubangiji suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kalubale iri-iri suna neman sa da ya gaggauto da azaba ya gaggauto da bala'in da yake gaya musu in har gaskiya ne wato suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da Allah ba Allah na iya halaka su na abin da yake labarta musu na al'ummomin da suka yi faɗa da manzanni da irin sakamako da ubangiji ya musu mara kyau sai suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam har suna ƙalubalantarsa idan har da gaske ne su ma a gaggauto musu da tasu su ma mala'ikan da yake halaka al'ummomin da suka gabata su ma Allah ya saukar da shi ya halaka su wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya kai wannan da aka saukarwa wa'azi wato kamar ce kai mai wa'azi tunda ya ce musu wa'azi yake musu to ba za su kira shi da sunan da ya kira kansa amma ai ba su yarda cewa saukar masa da shi akai ba sun ce kaga yayi kirkira yi to irin wannan wato tsokana ce ce ya kai wannan da aka saukarwa wa'azi innaka lamajnun kai mai taɓin hankali ne law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ka zo mana da mala'ikun mana su zo su halaka mu inda gaske kake Allah ce ma nunzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idhan munzirin ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wato idan al'amarin mu na gasken gaske ya zo za mu saukar da su to kuma in muka saukar da su babu sauran kuma a saurara musu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ya Allah ka gaggauto mana da raban mu na uquba na azaba tun ga mun ranar sakamakon tayi mu a kawo mana namu wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw atina bi'adabin alim yasti ya ubangiji idan har abin nan da yake fada in har gaskiya ne ya ubangiji kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi ganin cewa ubangiji ya jinkirta musu ya kyale su ko wala Allah sa tuba su gane su koma ga Allah bai gaggauta musu da azaba ba wannan tasa suke yi wa Allah rashin kunya suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsaurin ido har suna masa wannan kalubale har suna masa irin wannan kalubale wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu istahzi'un Allah madaukakin sarki yace idan muka dan jinkirta musu azaba zuwa ga wani lokaci kididdigagge kayyadajje sai su ce to me yake hana azabar ta zo la yaquluna ma yahbisu me yake hana azabar ta zo Allah ya ce ranar da za ta zo babu wanda zai kare su babu wanda zai iya hana wannan azabar ta fada akan su ta auka musu haka kafiran farko suka rika ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin ka zo mana da abin da kake mana alkawari in kai daga cikin manzannin ne da gaske qalu ya nuhu qad jadaltana wa aktharta jidalina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ya Nuhu kai jayayya da mu, ka cika jayayya da mu, ka zo mana da abinda kake faɗa mana na azabar, in har da gaske ne abinda kake faɗa gaskiya ne. Allah madaukakin sarki yace wa qad khalat min qablihimul mathulat, alhalin misalai na waɗanda aka yi wa uquba ya gabata, ya riga ya shude a gabaninsu, wato sun ji labarukan al'ummomin da suka yi wa Allah irin wannan rashin kunya, kuma da irin yadda Allah madaukakin sarki ya halaka su, amma wannan bata sa ainihin sun rusuna ba, sun daina irin abinda magabatansu suka yi, wannan bata sa sun yi imani da Allah madaukakin sarki, sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ba, da ubangiji zai kama su da laifin su, da tun ya kama su jinkirta musu yake yi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, da ubangiji zai kama mutane da irin abinda suke tsoruta na laifuffuka a doran kasa, to da yanzu babu kowa a doran kasa, ubangiji da ya share kasar gaba daya, ya gama da kowa da kowa. Shi yasa Allah ya ce wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim, ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane bisa ga zaluncin su, wato mai afuwa ne da kauda kai da sitirce mutane da yi musu sitira a nan duniya, gashi suna laifi, suna sabawa Allah, suna yi wa Allah rashin kunya, amma ubangiji sai ya kauda kai, ya yafe musu, ya kyale su, ya jinkirta musu. Wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji, amma wannan jinkirtawa ba shi yake nuna cewa shikenan sun kubuta ba, ba shi yake nuna sun tsira ba, a'a, ubangiji ya kyale su ne har zuwa lokacin da ubangiji da ya shata musu na rayuwarsu ya kare, har zuwa lokacin tashin alkiyama, a lokacin za su rena wa aya zakinta. Allah ya ce wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab, sannan ubangijinka mai tsananin uquba ne, ubangiji ya hada waɗannan wato abubuwa guda biyu, abinda yake dauke da raja da kuma abinda yake dauke da al-khawf, wato sawa mutum kikkiawan tsammani da kikkiawan fata yadda zai nutsu da kuma yadda zai sa masa tsoro da firgitarwa a zuciya. Waɗannan su ne fuka-fukan da suke ɗauke da imanin mutum, wato alkhawfu wa raja. Imanin mutum zai zama yana rawa matuƙar ya zan alkhawfu ne babu arraja, ko kuma arraja ne babu alkhawfu, sai ya haɗa waɗannan fuka-fukai guda biyu zai iya tashi sama, amma in ba haka ba zai faɗi. In ya zan arraja ne kawai babu alkhawfu, to zai ta saba wa Allah yadda ya ga dama. In ya zama alkhawfu ne babu arraja, to zai ta ya'asu, zai yi ta fitar da kauna daga tsammani daga rahamar Ubangiji, wanda wannan shi ma kuma shaidan zai iya ribatarsa ta wannan kofa, ce to tunda dai ma babu can din, to kakka rasa nan din ma. Saboda haka kawai ka zo mu ci gaba da huldanmu. To kaga idan aka samu al-khawf babu ar-raja, to akwai matsala. Aka samu ar-raja babu al-khawf, to nan ma akwai matsala. Shi yasa Ubangiji yake hada abubuwan guda biyu, ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi wannan, ba a faɗar raja shi kadai a bar alkhawf, ba a faɗar khawf a bar raja. Ubangiji yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, Ubangiji yace suna gaggawa wajen bautata mana, suna kuma kiran mu raghaban wa rahaban, suna bauta mana tare da fata da kwadai da kuma tsoro da kwarjini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, suna bauta wa ubangijin su khaufan tare da tsoron ukuba sa da kuma da fata da kwadayin rahamarsa. Fa in kadzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a, sai kuma yace wala yuraddu ba'suhu 'an alqawmi almujrimin, ubangiji sai ya hada duka abubuwan guda biyu. Fa in kadzabuka, har in sun karyata ka, fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'a, ubangijin ku mai yalwatacciyar rahama ne, sai bai tsaya nan ba, sai ce wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, lokacin da azabarsa kuma ta zo za ta auka wa mutanen da suke masu laifi, babu wanda ya isa ya ture wannan azabar ko ya ijeta. Ubangiji sai ya hada wannan ghafiruz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhit tawli, ya gafarta zunubi kuma ya karbi tuba kuma ya yi tsananin uquba. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم, نبي عبادي كجيا وباينا نيمي يوان غفر نيمي يوان جنكي سننكم كجيا موسو تشيوان نيمي سننن wato wa anna azabi huwa al'azabu al'alim, kuma azaba ta mai tsanani ce, mai radadi ce. Ubangiji ya ce inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, ubangijin ka mai yawan mai gaggawar ukuba ne. Sai kuma ya ce wa innahu laghafurur rahim, mai yawan gafara ne. To waɗannan duk suna nuna ma mai wa'azi dole ya rika hada biyu, kada ya zama kullun abinda zai yi ta gaya wa mutane abinda za su saki jiki kuma su shantake su ce to ashe ma rahamar Allah din ma shikenan ma ashe ko ma mai muka yi ma. Akwai wanda yana ganin shi tunda baya shirka shikenan shi ya haye tudun mun tsira, a inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'an, saboda haka Allah zai gafarta masa. To bai dace ba haka nan wanda zai rika tsorata mutane kullun har ya sa su rika ganin ma kawai addinin ma ba ci, ko ma sun shiga kawai za su yi batan bakatantan ne, su ba nan ba can. Abinda Bahaushe yake cewa mutuwa almuru, wato nan an cinye can kuma ba a hada ba, ka bar nan an cinye abincin can kuma ba a gaba ba. Saboda haka ba a so ka zama ka dauki janibin raja shi kadai, waɗanda suke daukan janibin raja su kadai su ne murji'a. Al-murji'a waɗanda suke cewa la yadurru ma'siya ma'al iman, in dai kai mumini ne to saban Allah ka ba zai cuce ka ba. Suka ce kama la tanfa'u ta'atu ma'al kufr, kamar yadda in kai da'a kana kafiri ba za ta amfane ka ba, to haka nan saban Allah ba zai amfane ka ba zai cuce ka ba in kana mumini. Shikenan suka sa mutane suka rika yin abinda suka ga dama, waɗannan sun ɓace hanya. Su kuma haruriyun al-khawarij, su kuma babu abinda suka sa a gaba sai tsorata jama'a, sai firgita su. Babu alamar tausayawa, babu alamar rahama, babu ba a karanta mutane abinda ya shafi rahamar Allah, sai dai azabar, sai dai a yi ta kiran bala'i. To su ma sai suka ɓace hanya. Wasu kuma sai su ahli sunna, su kuma sai suka haɗa duka janibin biyu, don haka sai a ciza sai kuma a hura. Allah ce wayaqulu alladhina kafaru,
wayaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innaha anta mundhir wa likulli qaumin wad.
Allah ya ce wayaqulu alladhina kafaru, kuma waɗanda suka kafirta din nan suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi, me ya hana ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba. Innama anta munzir, Allah ya ce kai mai gargadi ne kawai. Wali kulli qaumin had, kuma kowaɗanda mutane suna da mai shiryar da su, wato waɗanda suka kafirta suna ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana, cewa ya zo musu da wata aya, wato wata mu'jiza, ko dai ya zo musu da irin mu'jizar annabi Musa, shi ma ya zo da sandarsa, ko ya zo da hannunsa mai haske, ko ya daki teku ya ɓare biyu, ko ya zo da irin mu'jizar annabi Isa, shi ma ya riƙa raye matacce, ya riƙa ba mara lafiya waraka, ko kuma a'a wasu mu'jizozi da su suke ganin ya kamata ya zo da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka, amma suka riƙa ƙalubalantarsa cikin izgili, in har kai da gaske Allah ne ya aiko ka, to kaganmu nan a Makka duk duwatsu ne, ka share duwatsun nan gaba ɗaya, idan ka share duwatsun nan kawai mu ga ka fito mana da idanuwar ruwa, marmaro na ruwa ya rika gudana, ko kuma ka kawo mana wasu gonakai na inabi da dabino, sannan kuma gonakan in kai ka sa ƙoramin su rika yawo a tsakiyarsu, ka keta ƙoramin su rika kwarara sosai, ko kuma ka jeho mana sama ka ballo ta faɗo mana, ko ka zo da mala'iku da Allah ɗin gaba ɗaya mu yi ido da ido da su, mu tambayi Allah kai ka aiko shi, ce ba aiko shi, mala'iku su shaida, ko kuma kawai mu ga kana hawan sama ba matattakala ba igiya, kuma in ka hau ɗin ma ba za mu yadda ba sai ka sauko mana da wani littafi mu riƙa karantawa. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فدوب إلو من أبوه بقي ألوك تشيبنا abubuwa guda bakwai kuma waɗanda suke manya manya. Lan nu'mina laka, ba za mu taɓa imani da kai, ba za mu taɓa yadda da kai ba. Hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, a Makka fa ake maganan nan ba, duk duwatsu ne. Yanzu ma an kaje za ka ga duwatsun yadda ya cinye garin Makka bare a da, yanzu fa duk an sassaƙe wasu, an sassaƙe wasu, an yi titina, an yi gidaje, an yi waye. A da fa ba haka bane, duk kusan Makka ko ina ka duba dutse ne. To wai sai ya riƙa bubbugo musu da ruwa ta ƙasa, ko kuma ya zama yana da wata katafare gona, wani katafaren gidan gona gaba ɗaya, bayan ya share duwatsun kuma ya zo ya shimfiɗa gidan gona a gurin. Gonan nan da inabi da dabino, kuma ruwa su riƙa yawo, ya riƙa ratsa gonar yana kuranya. تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كو كجيهو منا كربتو منا سما كمين دا كتي ذاتي ربتو منا كربتو منا إتدن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، كو كزود ألا دا ملائكو مغنس إدو دا إدو، أو يكون لك بيت من زخرف، كو يزمن كنا دا جدا نزيناريا. النبي صلى الله عليه وسلم دا يكي كيوان دبو بي ana sallama sa kafin a aiko shi ba kiwo yake yi ba. Kana yar'a ghanaman li quraish li ahli makkah ala qararit, yazo kuma yana mutajara da mali khadija, wai shine wai yanzu kawai ya gina gida na zinariya. Tunda kuke a duniya kun taba jin wanda ya gina gidan zinariya? Kawai a ga annabi yayi gidan zinariya. Aw yakuna laka baytun min zukhrif aw tarqa fi as-sama, ko kawai mu ganka kana hawa sama, kan mu ga ka sa tsani ko igiya, a mu ga kawai kana taka iska kana yin sama. Walan nu'mina li ruqiyyika, ko ka hawa sama ma ba za mu amince ba. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sai mun ga ka zo da wani rubutaccen littafi a hade ka ba mu mu karanta a ciki, a ce eh mu muka aiko shi. To tunda kun ce Allah ya zo da kansa, kuma menene za ku ce a sauko da littafi ya karanta? To shi ne Allah ya ce masa duk su gama wannan abun, ka gaya musu kai mutum ne. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula, ni mutum ne. Yaushe za ku ce mutum irin ku mai halitta irin taku ya share duwatsun da ke garin Makka, ya kawo ƙoramu, ya yi gidan zinari, ya yi waye, ya yi waye? Ni mutum ne, face Ubangiji ya bani saƙo, ya bani risala. Shi ne anan Ubangiji ya ce innama anta munzir, kai mai gargaɗi ne, ba kai ne mai kawo ayar ba. Saboda in za su yi imani, su yi imani da kai, in ba za su yi imani ba, al'amarin imaninsu ba a hannunka yake ba. Wali kulli qaumin hat, kowaɗanne mutane akwai mai shiryar da su, kowaɗanne mutane Ubangiji ya aika musu manzan da yake musu wa'azi domin su shirya. A nan ko dai ta zama hidaya ce, hidaya ce ta bayan, hidaya ce ta da'awa, sai ya zan ana nufin manzanni, ana nufin masu karantarwa, ana nufin masu ƙoƙarin kawo gyara. Wali kulli qaumin had, ko waɗanne mutane akwai masu shiryar da su, ma'ana masu nusar da su, su nuna musu gaskiya. A ko ina ana samun wannan? Don haka kai ma ɗaya ne daga cikin hudat waɗanda suke nuna wa mutane gaskiya, suke shiryar da mutane zuwa ga shiriya. Ko kuma ya zama hidaya, ana nufin hidayat tawfiq, sai ya zama alhadi, ana shine Allah. Ko waɗanne mutane da kaga sun shirya, Allah ne ya shiryar da su. Saboda haka shiryar su ba a hannunka take ba. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, baka shiryar da wanda yaso. Shirya ta karba ta gamsuwa ta imani, kana iya ka shiryar da wanda kake so, shirya ta bayani, amma shirya ta gamsarwa, shirya ta ayyada, a karba, a yi imani, a saduda, wannan aikin Allah ne. Allah ce Allahu,
Allahu ya'lamu ma ta'milu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ
Allah ya ci gaba da zana faffadar kudurarsa da yalwataccen iliminsa waɗanda suke nuna sifa ta Ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa a bar bauta ma dukkan wani abin da ba shi ba ilimin Ubangiji yana da fadi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Ubangiji yana sane da abin da kowace mace take dauka a cikinta wa ma tazidul arham da abin da mahaifa ke ragewa wa ma tazdad da abin da take karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu Ubangiji ya sanya shi a wajensa daidai gurgudan yadda ya tsara shi alimul ghaibi shine masanin abin da yake boye washahadati da abin da yake sarari alkabiru shine wanda yake babba almutaal kuma madaukaki wanda yake da daukaka ta sifa da kuma daukaka ta zati Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Ubangiji yana sane da abin da kowace mace take dauke da shi a cikinta kamar yadda Allah ya ce wa ya'lamu ma fil arham Ubangiji yana sane da abin da yake cikin cikin mahaifa wanda yana daga cikin mafatihul ghaib al khamsa mafatihul ghaib al khams allati la ya'lamuha illa Allah inna Allah 'indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir Ubangiji shi ya san wadannan abubuwa guda wato guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah sune mabudan gaibi guda biyar babu wanda ya san su sai Allah duk wanda zai ce zai kalubalanci Allah wajen sanin wadannan ƙarya yake ba zai san su ba daga ciki akwai wa ya'lamu ma fil arham Ubangiji ya san abin da yake cikin mahaifa tayi wani yace to ai yanzu ma wato ilimin zamani likitanci ana gane abin da yake cikin mahaifa mace ce ko namiji ne ce to shikenan ashe kenan wannan bai takaita ga Allah ba al-ilmul hadith ma ilimin zamani ma yana gano wannan to kaga duk wanda zai yi wannan magana babu shakka bai san waye Allah ba kuma bai ma fahimci abin da ake nufi da waya alamu ma fil arham kaga Ubangiji da ya tashi sai ce waya alamu ma bai ce man ba dan ma kakan zaci cewa jinsin kawai ake magana ma fil arham don haka duk abin da yake cikin wannan da yake da alaka da wannan abu da yake cikin mahaifa Ubangiji ya san shi saboda haka yayin da aka sanya dugon maniyi a cikin mahaifa Ubangiji ya san namiji ne ko mace ce daga dugon maniyi ya san namiji ne ko mace ce ya san daga wannan namijin za a yi wasu mazajen ne kuma bayan sa ko ko a mata ne za su biyo bayan sa ko ko a cakudawa za a yi lillahi mulku samawati wa khuluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima wane ne zai iya baka wannan labarin akwai wani likita zai baka wannan labarin dugon mani yana dugon mani Ubangiji ya san me za a haifa bayan shi kuma me zai biyo baya namiji ne maza ne za su bi ba ko mata ne ko cakuda za a yi ko ko a'a wannan dugon mani ma mutuwa zai yi a cikin mahaifa ba zai yi rai ba ba zai zama da ba sannan in dan ne dogo ne gajere ne Ubangiji ya sani fari ne baki ne Ubangiji ya sani mumini ne kafiri ne mutumin kirki ne mutumin banza ne Ubangiji ya sani mai kudi ne mara wato talaka ne mai mulki ne mabiyi ne Ubangiji ya sani mai ilimi ne jahili ne Ubangiji ya sani waɗannan abubuwa waye zai iya maka bayanin su filla filla haka to kuma a ce an gane cewa ai namiji zaki haifa ko mace zaki haifa wannan wani abu ne wanda daman can matan da suka saba haihuwa suna iya ganewa akwai matan da Ubangiji yake ba su wannan zaka'in wacce ta saba haihuwa daga zarar ta yi ciki ya fara girma za ta gane cewa irin wannan yanayin cikin na mace ne ko yanayin cikin na namiji ne ashe kaga ba macen da take kauyama da bata san wani abu boko ba ma tana iya baka wannan labarin akwai matar da ta je gurin likita bayan an auna saboda wannan kwarewar da take da shi, bayan an auna aka ce ai namiji ne, tace mace ce, suka yi ta jayayya da likita har lokacin haihuwa yi, sai gashi ta haihu mace, sai likita ya ji kunya. Ashe kaga wannan abin da yanzu ake tutiya da shi ba wani abu ne sabo, inda za a san namiji ne ko mace ne, kansa sama yake ko kasa yake, wannan abu ne da ba shi ake magana ba. Ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham, cikin nan zai yi wata bakwai ne, zai yi takwas ne, zai yi tara ya cika ko ba zai cika ba, Ubangiji ya san wannan. Shine wa ma taghidul arham, da abinda cikin zai ainihin a tauye, wato abinda zai tauye na lokuta, na kwanaki, na watanni. Wa ma tazdad, da abinda zai karu, wato ya cika. A wajen fassarar wa ma tazdad, malamai suna da wato fassara daban-daban musamman magabata. Wasu ka fassara wa ma taghidul arham da cewa bari ake nufi, wa ma tazdad kuma wanda zai da cikakke a haife shi. Wasu ka ce wa ma taghidul arham, ana nufin wanda za a haifa na kasashe, wa ma tazdad da wanda zai cika ya fito kamalinsa. Ubangiji baya halittar mutum sai fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Duk sanda kaga an haifi da wani aibi a cikin mahaifiyarsa ya samu aibi, ba wai tun farkon halittarsa haka Ubangiji ya yi shi da aibi, daga baya aibin yake samunsa, amma Ubangiji ya halicci mutum fi ahsani taqwim, cikin mafi kyan kira, mafi kyan diri, haka Ubangiji yake halittar dan adam. Wa ma taghidul arham, suka ce ana nufin abin nan watannin da za ta yi. Wa ma tazdad kuma da wanda zai karu, wato taghidu ko ta rage akan wata tara, tazdad ko ta kara akan wata tara. Cikin magabata akwai waɗanda suka yi wannan fassarar, amma daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ba yadda za a yi mace ta wuce wata tara ɗin nan da Allah ya tsara, mace tana haihuwa a kansa. An samu wasu kissoshi a da wanda sun yi tasiri wajen gina cewa mace za ta iya yin ciki shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku ma. Har Imamu Malik yana cewa ga Muhammad ibn Ajlan nan makotanmu ne, babarsa sai ta ɗau cikinsa shekara uku tana fama da cikinsa. Lokacin da ake tambayarsa cewa ciki zai iya wuce wata tara, ya ce ga Muhammad ibn Ajlan, wani malamin Madina ne, ya ce babarsa ta yi cikinsa wata shekara uku. Ibn Hazm a cikin Muhalla ya yi magana a kan wannan ishu ɗin, ya ce ba zai yiwu ba, wata taran nan wa kullu shayin inda bi maqdar, wata taran nan da Ubangiji ya tsanya shi ne watannin ciki baya wuce wannan. Ana iya samun alhamlul wahmi, wato mace ta rika tunanin ciki gare ta alhalin ba ta da ciki. To a da can sai a ta gamsu tana da ciki, sai kuma ƴan uwanta duk su gamsu tana da ciki, alhalin ba cikin bane, ta ji wani kabe-kabe haka a cikinta. Saboda haka sai a yi ta zama a haka, ana cewa ciki gare ta, ciki gare ta, ta yi shekara a haka, ta zarta shekara har kuma lokacin da cikin gaskiyan zai faru. To kuma sannan idan watannin cikin gaskiyan kuma ya zo ya haɗu da waɗancan kwanakin da aka yi ta lissafa mata, sai a ce cikinta ya yi shekara biyu, alhalin wancan duk ba cikin ba ne, babu ne kawai, zato ne kawai ake ta yi wa lissafin. Ƙarshe da na gaskiyan ya zo aka haɗa da shi, sai aka haɗa da lissafin zato ɗin, sai aka yi jumilla, sai ya ba da shekara biyu, shekara uku. Amma babu wani nassin da yake nuna cewa mace tana wuce watanni tara ɗin, ƙararar nassi babu shi. To wannan shi ne abin da Ibn Hazm a cikin Muhalla ya tsaya ya yi jayayya a kansa, wanda daga baya kuma likitancin zamani ya tabbatar da wannan. Shi a lokacin ba yana kallon abin ba ne ta fuskar likitanci, ta fuskar tsari da zubi da Ubangiji ya yi na tafiyar da tsarin rayuwa, a haka ya yi shi. Saboda haka shi ya kalli wannan janibin ne. Amma daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike, sai suka samu natijar da Ibn Hazm din da yake faɗa ita ce sautari mata sai zo su ce suna da ciki a auna ko ba ga cikin amma kuma gashi nan cikin yayi doro haka kaman mai ciki haka tai ta zauna da tumbi tana san ciki ne ba za ta yadda da abin da likita yake gaya mata ba sai haka za ta yi ta lissafi a haka har lokacin da za ta samu kuma cikin sai ta dora da wancan lissafin tsoho shikenan sai a samu wata jumilla sai a ce to gashi cikin ya zauna a ciki shekara 1 da rabi ko shekara 2 ko shekara 3 Allah madaukakin sarki ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a gurin ubangiji yana da gurgudu yadda ubangiji ya tsara shi ubangiji madaukakin sarki ya tsara ajalin mutum da gurgudu ya tsara arzikin mutum da gurgudu ya tsara ilimin mutum da gurgudu komai nashi ubangiji ya yanka gurgudan abin da zai bashi rabansa tun yana ciki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud wanda kuke karanta shi a cikin 40 an-nawawiyya hadisi na 4 yadda ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake halittar mutum a cikin babarsa don haka komai duk wani bajet na rayuwarsa ubangiji ya riga ya masa tun yana cikin sa wa kullu shay'in shine ma'ana wa kullu shay'in indahu bi miqdar saboda haka shi yake bada shi yake kasa ajali wanda ajalin sa yazo to sai ya abin nan lokacin da wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta turo tana gaya masa cewa akwai danta yana kakarin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same shi yake ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma yace famuruha faltasbir waltahtasib annabi yace aje a gaya mata a ce Allah madaukakin sarki shike da abin da ya karba shike da abin da ya bayar abin da ya karba daman nashi ne abin da ya baya kama daman nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wajen ubangiji yana da ajalin sa da ya aje masa famuruha faltastabir faltasbir ko umarce ta yi hakuri ta jure wal tahtasib ta nemi ladanta a gurin ubangiji Allah ya ce alimul ghaibi shine ya san abin da yake boye wal shahadati da abin da yake sarari abin da duk yake boye ubangiji ya san da shi ya san kuma da abin da yake sarari wanda kowa da kowa yake gani babu wani abin da yake boyuwa ga ubangiji al kabiru shine babba wanda akbaru min kulli shay yafi dukkan wani abu da zaka ce masa babba to girman ubangiji yafi wannan al mutaal kuma madaukaki akan dukkan komai saboda haka ya kewaye komai da ilimin sa qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komai kudararsa ta rinjayi komai don haka kowa dole ya sadu da gare shi ko yaki ko yaso dole ya mika wuya ga kaddarar ubangiji da kudararsa Allah madaukakin sarki ce sawa'un
sawa'un minkum man asabwa alqawla wa man جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم
Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar sawa'un daidai ne a gurin Allah minkum man asarra alqawla wanda ya bayyana ya boye magana daga cikin ku wa man jahara bih da wanda ya bayyana maganar sa wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake buya cikin dare wa saribun bin nahar da mai fitowa da rana tsaka duk waɗannan ubangiji a gurin sa abu ɗaya ne sanin sa game da waɗannan abubuwa babu bambanci. Yadda yake sanin wanda ya fito ya faɗi magana, wanda ya bayya ya boye maganarsa a asirce, a rada ya faɗe ta ko a zuciyarsa ya faɗe ta, da wanda zai fito ya bayyana ta, kowa da kowa ya ji, ko ya sa loudspeaker, ko ya shiga gidan radio ko television, ko ya shiga BBC, da wanda zai a cikin ɗakin sa, daga shi sai kansa, ba ma wani tare da shi, a gurin Allah duk ɗaya ne. Wa man huwa mustakhfin bil layl, da wanda zai boye cikin dare, cikin duhun dare, yayi aikace aikacen sa, yayi abin nan tsulface tsulfacen sa a cikin dare, yana ganin babu mai ganin shi. Wa saribun bin nahar, da wanda zai fito cikin rana, cikin tsakiyar rana, garjin rana, kowa yana ganin shi, yayi duk abin da zai faɗa, duk abin da zai faɗa, ya aikata duk abin da zai aikata, a gurin Allah duk ɗaya ne. Ilimin Ubangiji babu fifiko tsakanin abin da aka bayyana da tsakanin abin da aka boye, ko tsakanin abin da aka yi cikin duhun dare, ko tsakanin abin da aka yi shi da rana. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, in zaka bayyana maganarka to ka je ka bayyana, in ba ma zaka bayyana ba, Ubangiji ya san abin da yake sirri ne, yafi abin, ya san abin da yafi sirri boyuwa. In akwai abin da yafi sirri boyuwa, Ubangiji ya san shi. Don haka Ubangiji duk ya san wannan. Ubangiji ya san abin da muke yi a boye, ya san abin da muke yi a sarari. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, Ubangiji ya san abin da kuke boyewa ku da wanda kuke bayyanawa. Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da Khawla bintu Thalaba ta zo ta sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tana gaya mata irin abin da abin nan mijinta ya faɗa mata na zihari, na cewa anti alayya ka zahari ummi, yayi zihari da ita, ya daidaita ta da mahaifiyarsa, ya ƙaurace mata bayan gashi sun yi ƴaƴa. Tazo tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ya za a yi haramti alaihi, kin zama haram abunsa, don haka babu wani abin da zan iya yi miki. To a lokacin Allah madaukakin sarki da ya saukar da fadarsa, qassami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. A wannan lokacin sayyidatuna Aisha tana bakin kofa, tana tsaye, tace a lokacin da wannan mata ta zo tana magana, ni wani abin da take fada bana ji, gani a gidan, ita ma gidan ta shigo, amma kuma bana jin wasu kalmomin da take faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama, amma kuma gashi Allah min fawqi sab'i samawati ya ji abin da take faɗa. Aisha ta ce, subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat, sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan muryoyi, wallahi laqad ja'at al-mujadila tashtaki zawjaha ila rasulillah wa ana fi jambil baiti wa innahu la yakhfa alayya ba'du kalamiha. Tace ga mai jayayya ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana karan mijinta, tace ina kusa da wato bakin kofar daki, tace amma wata maganar da take fada bana ji, bana fahimta. Fa anzalallahu azza wa jalla qawla qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Ubangiji yace ya ji maganar ta, kuma ya ji tattaunawar su. Babu shakka Ubangiji sam'uhu wasi'al aswata kullaha, duk abinda muke faɗa, da kowane irin yare muke faɗa, da kowace irin murya muke faɗarsa, kowace irin bukata muke faɗa a cikinsa, Ubangiji yana ji, kuma zai saurara, kowa zai biya wa kowa irin bukatarsa. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa, ya bamu gamdakatar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.